Masu sauraronmu da kallonmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatoyin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Lahadi ne 6 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1444 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 2 ga watan Oktoba na shekara ta 2022. Kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shehin malami namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akramakallah, sai assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Da yau kai tsaye za mu shiga ɗaukan tambayoyin naku da kuka aiko, inda malam tambaya ta farko take cewa ta zo daga Abdullahi Birnin Kudu. Yake cewa shin malam ya halatta mutum ya ɗauke mahaifiyarsa daga wajen sabon mijinta da ta aura a ƙauye ya dare ita birni kusa da shi ta ci gaba da zama, amma kuma da izinin shi wancan mijin nata kuma ta ci gaba da zama a matsayin matar shi mijin nata saboda yanayin yadda ya ga tana shan wahala a can ƙauyen?
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abinda ya shafi matsugunin mace yana hannun mijinta ne, inda duk ya zaba mata ta zauna wajibi ne akan ta taya masa biyayya ta zauna a wannan wuri. Har ma malamai suna cewa idan ta kiyarda ta zauna a inda shi yake so ta zauna, ta sarrafa da kanta haƙoƙin ciyarwa da zai yi mata in ya ga dama ya ciyar da ita, in ya ga dama ita ta sarrafa da wannan, saboda ta sarrafa da zama inda yake so ko tare da shi, wannan haƙƙinsa ne. Saboda haka idan miji ya yarda matarsa ta tashi daga inda yake ta koma wani wuri saboda wata maslaha, da yardarsa ba tilasta shi akai ba, wannan shikenan, babu komai, daman haƙƙin nasa ne. Kuma shi yadda ya sarrafa da kayansa saboda wani dalili, yana ga wataƙila zamansa tare da ita baya iya kula da haƙoƙinta na ciyarwa da shayarwa, amma inda za ta koma shi ɗanta zai iya ɗaukan wannan nauyin, saboda haka shi ma an sauke masa nauyin ciyarwa da shayarwa da kula da lafiyarta. Don haka ya amince yadda shi ma taimaka masa aka yi, babu wani abu. Amma in tilasta shi aka yi, aka ce dole sai ta taso ta baro wajensa ta dawo nan, to wannan an yi laifi, an yi zunubi, kuma an shiga haƙƙinsa.
To sai wannan shi kuma yake cewa yana neman ƙarin bayani dangane da amsar da aka bayar a shirye-shiryen da suka gabata kan batun karɓar aron kuɗi mutum ya yi noma, cewar mutum zai iya wato zai sai ya biya bashin tukuna, sannan zai fitar da zakka da abin da ya rage. Shi ne ke tambaya malam, to idan abin da ya rage ɗin bai kai zakkar ba, shi kenan zakkar ta faɗa kansa kenan?
Na'am, daman zakkar tana da nisabi, sai ta kai wannan nisabin sannan take zama zakka take hawa kanta. In ya zanta zama ƙasa da wannan khamsa ta ausuk da aka faɗa, wato sa'i 360, ba ta kai sa'i 360 ba, shi kenan zakka ta faɗa daga cikin wannan dukiyar.
To sai sakon da ya zo daga mai kallon mu da sauraron mu yake cewa yana aiki ne a kotu malam. Yace idan za a je duba gida ko gona ko wani abu ana karɓar kuɗi na tafiya, idan an raba gado shi ma ana karɓar kuɗi, idan aure ya mutu takardar wato idda ita ma ana karɓar kuɗi. To shine ke tambaye malam, menene matsayin waɗannan kuɗaɗen a wajen shi ma'aikacin da yake karɓa?
A ka'ida gwamnati ta ɗauki alƙalai da waɗanda suke taya alƙalai aiki, tana biyan su albashi, kuma aikin da aka ɗora musu shine wannan. Don haka in suka karɓi kuɗi daga hannun magada saboda sun yi wannan aikin, kuma can gwamnati tana biyan su, sun karɓi haramu, bai halatta su karɓa ba. Matuƙar gwamnati ta ɗauke su ne don su yi wannan aikin, kuma gwamnati tana biyan su duk wata. Da za a zauna a wata ba a samu wanda suka kawo complaint ko suna buƙatar aiki ba, ita dai gwamnati za ta biya su. To menene na karɓar kuɗi daga wajen magada na sun je sun yi rabon gado ko sun raba gona ko sun yi wani abu irin wannan? Saka in sun zanto sun tilasta dole a ba su wannan. In yau shi wanda ya karɓi gadon shi ya yi sha'awa yayi ganin daman sa ya dauka ya baka wannan babu komai fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mariya in mutun da kansa yaji ya baka kyauta saboda yaji dadin yadda kai mu'amala da shi ya baka wannan babu wani abu amma ka shardanta masa ko ka sa ma ya zama kawai ta doka ce kai a wajenka da ba doka bace take rubuce a cikin kundin aikinka cewa in kai wannan a baka wannan kawai haka kawai ka mai da shi doka kuma kana alkali ko kana ma'aikaci tare da alkali da kotu saboda haka mutum ba yadda ya iya sai dole ya baku wannan to sani cewa wanda ya ci wannan ya ci wuta ya ci haramu
to sai mai sako na gaba yake cewa mallan menene ingancin maganar da ke cikin littafin qawaidi da ke cewa duk wanda bai san ma'anar kalmar shahada ba cinyan kansa bai halarta ba limacin sama bai halarta ba sannan shaidar sama bata inganta ba
to kalmar shahada ita ce kalmar fadar cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah duka musulmi da yake fadar wannan babu wanda zaka samu bai san wannan ma'anar iya wannan ma'anar ba duk da cewa in ka ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah haƙƙi ne akan ka ko wajibi ne akan ka ka san mecece bautar da ta zama wajibi ka kiyaye wa Allah subhanahu wataala wannan haƙƙin nasa ka bauta masa shi kadai abu ka za bautar Allah ne to kakka yi ma wani ba Allah ba wajibi ka san wannan kamar da Allah ke cewa ilaman shahida bil haqq wa hum ya'lamun sai wanda suka shaida da gaskiya shine kalmar la ilaha illallah wa hum ya'lamun suna sanar da abinda kalmar la ilaha illallah take nunawa hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam yace man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al janna wanda duk ya mutu yana sanar da wato yana da ilimi akan la ilaha illallah zai shiga al janna saboda kalmar la ilaha illallah tana da abubuwa da yawa da suka ta kunsa ana nufin ka san wannan domin kiyayewa kanka fada shirka wannan wajibi ne akan kowane musulmi shine tauhidi shine farkon abin da ake so mutun ya iya wataƙila shi wanda ya rubuta qawaidin wannan yake so ya fada shine ya kawo kuma wani hukunci ya dora na ba za a bi shi sallah ba ba za a wanda bai san kalmar shahada ba bai take nufi ta zai san sallah ma ya take bari har a bi shi sallah wanda sai kalmar shahada take ba ta zai san yanka ma ya yake yi ake yin sa ballantana har a ci yankansa abinda dai ake nufi ga musulmi abinda ake nema ga musulmi shine farkon abinda zai nemi ilimin sa shine tauhidi sanin Allah sanin haƙoƙin Allah da suke kansa kiyaye abinda yake tauhidi wato bautar Allah ce kai da yi ma wani ya kiyaye abinda yake shirka ce kai fada cikin ta duk ayyukan kuma da zai yi akan wannan za su ginu kalmar shahada ita ce wato ginshikin da kowane aiki yake gino akan ta yi ga zanto ginshikin bai tsaya ba to ba wani aiki kuma da zai tsaya in an yi shi shi yasa ake buƙatar musulmi ya san wannan wataƙila wannan shine ma'anar da yake so ya ambata ya faɗi shi haka
to sai wani yake cewa mallan menene hukuncin haɗiye kaki bayan ya zo har baki a lokacin da mutum yake azumi
babu komai amma suna cewa makruhi ne amma baya kare azumi
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa mallan idan wani sashi na alqur'ani ya yage ko kuma wani abu da yake da wani abin na rubutu a cikin sa wasu sukan ce sai ya kone shi shin hakan me hakan ne ya kamata a yi
daman abinda duk za a yi a zanto an rabu da shi ba tare da ya shiga cikin wani hanya ta wulakantawa ba hakan za a bi ko dai ta hanyar konewa kamar da sayyidina Usman yayi lokacin da aka rubuta mushafi wato alqur'ani aka rubuta kofi dinsa sauran kofi da suke hannun mutane kowa yana da nashi kofin to gudun kada a yi ta samun sabani wajen karanta qur'anin sai aka tattaro shi aka kona shi ya zama soka ya tashi daga matsayin qur'ani aka binne shi haka aka binne shi takardun za su narke su bi kasa su zama kasa saboda sun tashi daga abin nan saboda duk wanda aka yi babu laifi da lokacin sahabbai da aka yi wannan konawa aka yi
da sai wani yake cewa mallan menene halaccin amfani da abu mai kumfa kamar sabulu ko omo a wankan ibada
ina nufin ya zuba a ruwan ya hadu da ruwan in ya hadu da ruwan ya tashi daga ruwa mai tsarki mai tsarkakewa aka ba zai yi wanka da shi ba ya canza kamanni wataƙila ya canza ɗanɗano ruwan da ya canza ɗanɗanonsa ko kamanninsa ko warinsa rihinsa to wannan ba a yin yawa abin nan tsarkin ibada da shi kamar wanka ko alwala in kuma yana nufin zai yi wankan janaba sai ya jika jikinsa sai ya shafa kumfar a jikinsa ya bude shawa misali ko bukicin yana gefe ya rika ibo ruwan yana zubawa a jikinsa wannan babu komai abinda ake bukata dai ya zanto ruwan da zai amfani da shi bai gauraye da wani abin da zai canza shi ba amma kasancewar jikinsa akwai kumfa a jikinsa akwai datti akwai kura akwai waye duk wannan baya da tasiri wajen ya sa wankansa ya ke zama wankan ibada ruwan ne ba a sanya gauraye da wani abu amma kana iya ibar ruwan ka gefe da shi ka zuba ruwa a jikinka ka shafa kumfa kuma kai wankan janaba da niyyar janaba wannan yayi babu komai
to sai wani yake cewa mallan yayi halaccin mutum idan suka samu sabani da matarsa sai ta yaji zuwa gidan wato gidan iyayenta kenan su kuma iyayenta suka kira mijin domin a sulhunta sai mijin ya ce ta zauna a gida sai ta huta tsawon wata guda da kwanaki mijin bai ce komai ba yace iyayen kuma suna tsoron sake masa maganar kar yayi mata gori wata ran shin hakan ya halatta ga miji ya dau wannan mataki na cewar ta zauna a gida ta huta wani lokaci a addini
kafin ansa wannan karin bayani a tambayar da ta gabata suna cewa akwai bambanci tsakanin abin da yake canza ruwa ko najasa ko wani abu ya samu ruwan inda yake da kuma shi ruwan ya samu abu in shi ya samu ruwan zai iya canza ruwa kamar mu ce ka ebo sabulu ko kumfa ka zuba a cikin ruwa kaga shi wannan kumfan ne zai taddara ruwan to yana iya canza shi amma in ruwan ne ya samu abu to sai da gawar da abin kamar hadisin mutumin da yazo yayi bawali a cikin masallaci kaga inda yayi fitsari ne gashi nan aka ebo ruwa aka zuba kaga ruwan da yaje samu fitsarin amma da a ce kasar da yayi fitsarin aka karkankare aka zuba a cikin ruwan ya tashi daga aiki sai aka in kasar kumfa a jikinka ruwa ya biyo to shi zai kawar da kumfan ne amma ba shi ne zai tasirantu da ita ba
to sai ne wannan tambayar
ya matar shi ta yi yaji ko ta tafi gida shi kuma yake zuwa ya yi bikwanta su kuma iyayen suna ga kamar wulakanci ne ma su yi masa magana zuwa tafi ta zamanta a gida a ka'ida mutum ya fushi da matarsa ana ba shi dama ya kaurace mata amma kai wuce wata hudu shi ne ila'i da wasu ke yi cewa su yi rantsi ma ba su kusanci matar ba to Allah ya ce ya sanya ka'ida kai ya wuce wata hudu ya wuce wata hudu to tilas a tirsasa shi ko ya dade gurin ga matar shi ko kuma ya ba ta saki shine lilladheena yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa inna allaha samiun alim shi ga wadanda suke ila'i da matansu su yi rantsuwa ba za su kusanci matarsu ba sau ta musu laifi ta bata musu rai to sun an ba su damar watanni hudu su jira watanni hudu in watanni hudu suka cika to suka koma shikenan Allah ya gafarta abin da ya wuce ya mai gafara ne mai jin kai in kuma watanni din suka fita dole su yi abin fa in azamu talaka in sun yi ne saki ne to sani Allah mai ji ne mai masani wanda haka in wata hudu sun cika to damar da shari'a ta bashi ne ya fushi ya kaurace matarsa ya cika baya da iko ya ci gaba da barin ta haka dole sai yayi daya bi ko ya dawo da ita a matsayin matarsa ci gaba da hulɗa tsakanin hulɗar miji da mata ko kuma a matsa masa ya bata takarda ya sake ta saboda ka in ya jimata ta tafi gida duka abin ɗaya ne yana da dama ya barta wata zuwa wata kai wuce wata hudu dan ya zanto ko gargadi gare ta ko wa'azi ko wani abu amma in ya wuce haka to dole a nemo shi iyayen su aje girman kai su nemo shi to shari'a daman ta baka damar ka iya jan aji na wata hudu ka ja ajin ka shikenan yanzu wannan lokacin naka ya kare ga matarka nan ka dauke ta ku koma ku ci gaba da rayuwa ta maka malafi ne ka hura ta in kuma baka ganza ka zauna da ita to baka da iko ka kara barin ta haka dole ka ba ta takardar ta wannan shine shari'a
to sai wanda yake cewa mallan idan mutum yana da mata biyu sai daya tayi tafiya to sai ya nemi izinin ta kafin ya koma dakin dayar wacce ba tayi tafiyar ba kafin ta dawo ko kuwa zai ci gaba da kwanan a dakin ta ne wanda tayi tafiyar har ranakun kwanan ta su wuce
wanda ba wanda ya taba dole ba ta da tayi tafiya ta sare da haƙƙin ta ne kwanan ta ne in tana nan amma in ta riga tayi tafiya kuma a ce sai ya ci gaba da kwana a dakin ta haƙƙin ba na dakin ta bane nata ne ita kuma ba ta nan shikenan haƙƙinta ya riga ya tafi sai ran da ta dawo kuma su ke lallai ya dawo kanta shi kina ci gaba da amma ba ta da iko ta ce sai da izinin ta, in ba ta bashi izini ba sai dai zo ta kwana a ɗakin ta.
Wannan yake cewa mallan ya kasance yana wuce wata majalisa ta mutane idan ya dawo daga wurin aiki, yace to idan ya musu sallama ba za su amsa ba, idan kuma amsa din ma sai da ce masa yawa, shi ne ce ya halatta ya ci gaba da yi musu sallama.
Shi kam halacci ya halatta shi ya musu sallama, amma su abin da suke haramu suke yi. Ka'idar sallama kai da zaka wuce kai ka fi cancanta daman kai musu sallama ba su ba, kama sallama fara ta sunna ne, an sa ta wajibi ne, fara ta sunna ce, wato abu ne mai kyau da Allah yake bada lada a kansa ka ga mutum kai masa sallama, ka san shi ko baka san shi ba, shi kuma yayin da kai masa sallama to ya zama haƙƙi ne naka a kansa, dole ya bayar maka da sallaman nan, dole ya bayar maka da sallaman nan kurkudin yadda kai masa ko ma ya ƙara fiye da yadda kai masa. To saboda yayin da ya musu sallama shi yayi wani abu mai kyau da Allah zai bashi lada a kansa, ya yi aiki mai kyau da Allah zai bashi lada a kansa. Su kuma da suka ƙi ansawa sun yi laifi, sun yi zunubi, haƙƙinsa yana kansu, sai Allah ya tambaye su wannan haƙƙin. Saboda haka in suka ansa ba da yadda ya yi musu ba, wato ya ce assalamu alaikum, su ce yawwa, kaga wannan ba ta ce ansar da ya kamata su yi ba. Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha, yanda aka idan aka yi muku gaisuwa to ku yi gaisuwar da tafi wadda aka yi muku, wato kuma yarda wadda tafi wadda aka yi muku, ko kuma kuma yarda gurgudan wadda aka yi muku. Saboda kai ya ce musu assalamu alaikum, kamata ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah, ko kuma in ba za su ƙara masa rahmatullah sai wa alaikum assalam kamar yadda ya faɗa. Saboda haka su anan suke daukan alhakinsa, haƙƙinsa yana nan kansa, haƙƙinsa yana nan kansu, shi kuma yana da ladan wannan sunna da yi. Saboda haka ba wai laifi yayi ba dan ya ci gaba da yi musu sallama, ya ci gaba da yi musu sallama in yana iya tsayawa ya musu nasiha, yana da kyau ya musu nasiha, watakila rashin ilimi ne, jahilci ne, suna ganin in sun ce yawwa sun ansa masa, ya musu ba haka ake yi ba. In yau ce musu yayi yawwa kuma sai ku ce masa yawwa, kun yi duk da cewa ku sai ku ce masa alaikum assalamu alaikum, yana da kyau ko da shi yawwa ya ce kai kai sallamar shi ne bi ahsana minha, to in yayi sallamar kai ka kibayar masa da wanda ya maka ko fiye da tashi, to anan kai laifi.
To sai sakon Bashir daga Gombe yake cewa mallan makocinsa ne ya gina gidan kiwon kaji, to sai ya kasance shi yana cutuwa da warin wannan kajin, yace ya rasa yanda zai yi ya wato da shi, yayi tunanin ya sayar shi da gidan nasa ma ya tashi ya bar gurin. To su kuma yake gani idan ya sayar da gidan ya tashi ba zai iya samun cikon da zai iya siyan wani ba, shine yake neman shawaran mallan wai yayi kamata yayi yanzu.
Kamata yi shi makocin nasa ya dubi matsalarsa, in har matsalar nan da gaske haka take yana cutuwa, to bai dace makoci ya zo da abin da zai zama cutuwa ce ga makocinsa ba, ya hana shi rayuwa da iyalinsa mai kyau saboda shi bukatarsa, wannan ba daidai ba ne. Saboda haka ya samu makocin ya yi masa magana, akwai wasu wanda yake ganin in ya yi masa magana ma ba zai ji ba, akwai a cikin unguwa dole akwai waɗanda ana jin magana su kuma ana ganin su da mutunci, ya neme su ya musu cewa to wannan abin da yake kasuwanci sana'ar kaji anan ga halin da muke shiga ciki, saboda warin kaji, warin abincin kajin ko kashin kajin yana hana mu sakewa a gida, ai masa magana ko dai ya canza sana'a ko ya sake wa kajin sauri. Akwai wanda in suka yi gidan kaji sai suka kula cewa ya shigo jama'a suna rufe shi, ana samun irin wannan ya ce yana da gidan kaji amma yanzu an daina yi saboda ya shiga cikin jama'a. To kaga wannan sanin haƙƙin mutane ne, kada ka yi sana'ar da za ka shiga haƙƙin jama'a a kanta, ka shiga ka ringa ɗaukar alhaki don ka samu kuɗi, wannan yana da hatsari ƙwarai da gaske. Saboda haka ni shawara ta in zai iya samun shi magana da shi, in kuma yana ganin ko ya yi magana da shi ba ji zai yi ba, ya nemo su a unguwar waɗanda yake ganin cewa zai iya jin maganarsu, su nuna masa aibin cutar da makoci. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu, wanda duk yake yayi imani da Allah, yayi imani da ranar lahira, to kada ya cutar da makocinsa.
to sai wannan yake cewa mallam menene ingancin karanta suratul mulki a kowanne dare
ya tabbata sunna hadisi ne a cikin jami'ut tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar akan karanta suratul mulk kafin a kwanta bacci tana daga cikin surorin da mutum zai iya karanci ta kafin ya kwanta bacci wannan ya zo a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam
to sai wannan yake cewa mallam ya gama kiran sallah ne ba tare da last week ba saboda daukewar wuta to bayan ya gama kuma sai aka kawo wutar shin ya halatta mai ta wannan kiran sallah
kiran sallah ana yin sau ɗaya ne ba sau biyu ba in ba kiran sallah asubahi da ake yin sa sau biyu a lokuta daban-daban ba saboda in ya riga ya kira sallah koda ba wuta kenan ya kira sallah ba sharadi bane sai an yi shi da last week an riga an kawo wuta mutane yawanci yanzu ana da agogo da wala ka samu mutumin da ba agogo ko na hannu ko a waya da in har mutum ne da ya damu da sha'anin sallah ko shi yana duba yana gani lokacin da ya saba jin kiran sallah ko da bai ji ba ya san lokacin yayi makara akai ko ba kira ba ko an kira ba bai ji ba zai tafi masallaci saboda haka bai mai ta ba saboda kawai ba kai ba lasifika
to sai mai wannan sakon yake cewa malami ne hukuncin wanda yake zubar da ciki domin an ce akwai azumin kafara a kansa
zubar da ciki idan har cikin nan ya kai wata hudu lokacin da aka busa masarai ya kai kwana 120 lokacin an busa masarai haramun ne bil ijma ijma'an haramun ne ba halatta kuma mutumin da yayi wannan to babu shakka yayi abin da dole yayi ya bada diyya da kafara sai ya bada diyya ta kisan wannan ran sannan ya kafara diyyar barar da ciki in har an busa masarai shine ghurratu abd shine mutum ya bada ya yanta baiwa ko bawa nan kudinsa da zai kai ushirin 1/3 1/10 na diyyar mahaifiyarsa wato misali a ce diyyar mahaifiyarsa miliyan 10 ce misali ne in misali a ce miliyan 10 ne diyyar mahaifiyarsa to zai bada miliyan 1 na wannan abin da ya kashe a cikinta wato ushirin diyyarta a wancan lokacin ana kaddara shi da kimar bawan da zai bayar kimar bawan ta zanto ushirin diyyarsa 1/10 na diyyar uwarsa sannan ya kafara ta azumin wata biyu a jere ba tare da ya sha ba wannan in ya zanto an busa masa rai wato ya kai 120 in bai kai ba to wannan zai yi kafara saboda wasu daga cikin malamai amma ba maganar diyya sai tunda diyya sai in ya zama mutum amma yayin da ya zubar da cikin bai kai wannan ba shi ma haramun ne an fara halittar yaro ya tashi daga dugon maniyyi ya fara zama alaka sannan a zubar da shi kaga bidayatu khalqil insan ke farkon halittarsa ya fara zama abin nan to shi ma zubar da shi ba tare da wata larura ba wannan haramun ne haka in yayi zai yi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala akan wannan ba za a ce kafara ba saboda bai zama mutum ba amma dai tuba akan sa ya zama wajibi wasu daga cikin malamai suna cewa yayi kafara amma dai bai kai mutum ba magana kafara amma tuba akan sa zai dole ne ya tuba ya koma ga Allah ya nemi yafiyarsa
to sai wannan malai yake cewa shi likita ne da yake aiki a kasar waje yace wasu lokutan akan iya samun matsala da ka iya sa kotu ta yankewa mutum tara na kuɗi mai yawan gaske saboda kuskure ko kuma tsautsayin wajen duba marasa lafiya yace saboda haka kusan kowane likita a wannan kasar yana da inshora da yake biya wanda kuma su suke biyan irin wannan kuɗi dan abin ya faru kasancewar kuɗaɗen da ake yankewa suna da yawan da mutum ba zai iya biya ba to tambayar sai yace ita ce mallam ya taimaka ya sama musu mafita tunda haramcin inshora dai abu ne sananne yace a wajen su menene mafita ga wannan halin da suke ciki
mafita ita ce bar wannan gurin ba dole sai yayi sana'ar a garin ba Allah bai ce sana'ar ka dole sai kai ta nan ba sana'ar da zaka yi dole sai kai abin da yake haramu sannan sana'ar ta yi fi'ilan su a kasashe irin waɗannan suna sawa saboda irin sakaci da likitoci suke yi da ganganci da rashin kula da aiki. Za a kawo mara lafiya gashi nan baya da lafiya an san cewa yana buƙatar taimako, amma Ibris da shi tare da cewa ana iya masa wani abin da za a taimaka masa a lokacin, ba wai taimakon ne ya gagara ba, a'a kawai a yi Ibris da shi saboda duk abin da ya biyo baya ko da ya mutu ko da ya nakasa babu wani wanda zai ce da su me yasa haka ya faru, sai dai kawai a ce ya mutu a kawo motar ɗaukan gawa kawai a fita da shi, jariri ne a sa shi a kwali a fita da shi. Wannan yana faruwa a cikin ƙasashenmu, a garuruwanmu, a asibitocinmu da yawa, kuma rashin samun wata doka ce da take hukunta likita in ya yi sakaci a aikinsa ko ya yi rashin kyautawa ko ya yi ganganci wani abin da ba ya san ba haka ya dace a yi shi ba, amma ya yi shi haka, babu dokar da take hukunta su, ko kuma akwai dokar ba a aiki da ita. Su can suna ɗaukan rayuwar ɗan adam da muhimmanci, rayuwarsa da muhimmanci, don haka ba su bari abin ya ta tafiya haka ba, sai yasa suke sa irin waɗannan dokoki. Amma kuma su tuna ba Allah suka sani da manzansa da shari'ar Allah ba za su sa kawai kowace irin doka ce, su kuma in harka inshora harka ce ta neman kuɗi, amma kuma ta hanyar wani abu kamar da caca kana iya, na tabbata ita kanta inshora tana da dokoki, sai in ya zan kaza 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 kafin a biya maka inshora, in akwai wani abin da in an tabbatar da ganganci kai ba su biya ba, su ma suna sa abin da ya zama asarar su kuma ba ta yi yawa ba, sai ribar dai za ta fi ƙarfi. Su zama ka in ka yi ta yi Allah ya tsallake ka ba ka yi rashin abin nan ba, su sun cinye kuɗin, kuɗin ka ya tafi kenan. In kuma ka yi kuskuren da za su iya biya a farkon farawarka, suka kuma nan za ka ciwo su, za ka abin da ya cacace. Duk wata rayuwa da kake ciki ka kula cewa akwai saban Allah a cikinta, kuma ba za ka iya kiyaye dokar Allah ba. Inna ardallahi wasi'a, haka Allah ce, ƙasar Allah tana da yalwa, hanyoyin arziki kuma suna nan da yawa, sai ka sake guri inda za ka san cewa ba zai zama maka matsala kana cikin wani abin da zuciyarka ba ta nutsu da shi ba. Nabi ya ce, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, ka bar abin da yake sa maka shakka zuwa ga abin da baka da shakka a kansa. Cewal ismu ma haka fi nafsika, zulubi shi ne abin da yake maka ƙaiƙayi. Ce yahu afti qalbaka wa in aftaka an-nas wa aftuka, kai wa zuciyarka fatawa ko da mutane sun baka fatawa sun maka bayani, amma ka tsaya ka tambayi zuciyarka yaya nutsuwar abin yake a kanka.
To sai wannan yake cewa mallam, shin mutum zai iya zuwa kan kabarin wani ya yi masa sallah bayan an yi masa sallar an binne shi, saboda lokacin da aka yi sallar shi baya nan?
Babu laifi da mutum ya yi wannan lokacin da matan nan ta rasu wacce take sharan masallaci. Sahabbai suka ga ta rasu dare ya yi, ba za su iya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dare su fito da shi daga gida, kuma suna ga kamar ita ba wata fitacciya wani babban sahabi da bai kamata a ce ai jana'iza sa ba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, suna ga wata mata ce dai haka take zuwa tana sharar masallaci tana tafiya. To saboda haka sai suka yi jana'iza ta, aka je aka binne ta, Annabi bai sani ba, sai da safe kula ba ta bai ganta ba, wanda yake nuna maka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake daukan kowa da mutunci da daraja, yana kuma kula da aikin da kowa da gudunmuwar da yake bayarwa. Wani ba zai tunanin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kula da irin aikin da take yi ba, kuma aikin ta a gurinsa ba karami ba ne, wannan sharar masallacin da take yi ba karamin daraja take da shi a zuciyarsa ba. Shi da yake cewa yaya bai gafance ba, aka ce ai tara su je an yi mata jana'iza, Annabi ya yi fushi ya ce me yasa ba ku sanar da ni ba, ba ku sanar da ni ba, ce maza ku nuna min kabarinta, aka nuna masa ya je mata sallah bayan an binne ta. So ka babu laifi da mutum ya je ya yi wannan, da cewa ba abu ne da zai kamata ita maimaituwa ba, sai in akwai wani dalili kamar irin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka don ya nuna mutane wato muhimmancin abin da take yi, kuma ya kamata shugaba har koyaushe ya rika kula da ayyukan masu yin aiki a ƙarƙashinsa, kowanne yana ba shi irin darajar da ya kamata a ba shi.
To sai wannan yake cewa mallam, wata magice ta takura musu duk abin da suka aje har cikin ɗaki take shiga ta cinye ko kuma ta lalata, kuma ba su ne suka ajiye ta ba, hasali ma dai ba su san ma daga inda take zuwa ba. Shi ne ke tambayar shi, mallam zai iya saka mata wani magani ta ci domin ta mutu?
Akwai hanyar da za su kama ta ba tare da sun kama ta magani ba, sai su kama ta su je su kai ta inda ba ta iya dawowa ba. shi ba wage aka ce aka sa ta a cikin buhu aka tafi can aka nisa da ita ba ta ida amma ba idan ta kyauye tana gani to za ta dawo duk irin nisan da aka yi da ita in har za su iya wannan sitar kwanda su kama ta ba tare da sun kashe ta ba in kuma ya zanto barna take musu da yawa kuma babu wata ba hanya da abin nan dan sun kashe ta babu komai duk wani abin da aka ba a yadda aka kashe shi ba in ya zanto yana barna to duk wanda yake barna to za a riskar da shi daga jinsin masu barna to haka za a yi masa hukuncin da ake musu
to sai wani yake malam yana yin sallar dare kuma yana ajiye alqur'ani a kasa sannan ya sunkuya ya juye shafi to yake cewa ya matsayin wannan hukuncin sunkuyawar da yake yi
a bai dace yana ruku'u da sunkuyawa sai sunkuya da za ta kai ruku'u bai kamata a ce mai abin nan ba ka yi abin da za ka iya dago shi in ka sa wani katako ko wani abu ya tsaya a tsaye wanda za ka dora a kai ba buƙatar ka sunkuya so ba daidai ba ne ka aje shi a ƙasa kana sallah a tsaye za ka juya ka danga sunkuya kana juya wannan kana yin abin da ba mahallinsa ba a sallah ka sa shi a kan wani abu mai tudu sai da ba buƙatar sai ka sunkuya in ya zama kana buƙatar dole za ka yi sallar da karatun alƙur'anin a buɗe in kuma za ka haƙura ko da sura ɗaya ce ko ayoyi ka ta maimaita a sallar babu komai duk raka'a ka sake maimaita karatun ƙur'ani babu komai annabi ya yi ta maimaita karanta aya ɗaya har lokacin abin asuba ya kusanto a raka'a guda saboda babu wani abu don kai haka
to sune ke malam ya hukuncin mutumin da ya tafi a wata ƙasa ta daban kuma alhalin yana da iyali ya shafi kusan fiye da watanni shida amma kullum yakan yi musu waya kuma yana aika musu da abin da za su ci da sauran bukatu
to a ka'ida ba a son a bar mutum ya yi tafiya bin macinsa saboda wata hudu kamar yadda lokacin sayyidina Umar yake tura sojoji yaƙi ƙasashe sai sayyidina Umar an yaƙi a ɓangaren Sham ɓangaren Iraki to yana tura sahabbai suna fita su tafi yaƙi to za su fita su tafi yaƙi za su ɗau watanni kafin a juyo tunda yaƙi ne ba a san sanda zai ƙare ba kuma ana gama nan gaba za a ƙara to shi ne ya tambayi ƴarsa Hafsa cewa kamar lokacin da mace za ta iya juriya ba tare da ta ga mijinta ba ta ce masa wata hudu da muka kula hatta a maganar ila'i za mu ga Allah wata hudu ya ce mutum zai iya hukunta matarsa da ta yi wani laifin da yake so na mata bacin ransa amma kai wuce wata hudu ce ta rabbusu arba'ata ashhur to haka ta ce masa wata hudu to daga nan sayyidina Umar ya ce to duk wani soja da za a tura wanda zai fita yaƙi to bayan wata hudu a bashi dama ya dawo gida ya ga iyalansa kafin nan ya sake komawa to wannan kaga yaƙi ne ma wanda yake jihadi ne fi sabilillahi ana kokarin bawa kasar musulunci kariya ne daga magabta ana kokarin ceto da wasu daga cikin duhun kafirci amma aka ce kada a wuce wata hudu to kai yanzu tafiya kai neman abinci neman kuɗi ka tafi ka bar matarka wata shida wannan baya halatta baya dacewa ya kamata duk inda kai wata ɗaya biyu uku in ka yi da yawa kai wuce wata hudu ka dawo ka ga iyalanka ka zauna da su na wani ɗan lokaci sannan ka kuma komawa in ta kamar zura sai ka yi irin wannan ya wuce ya wuce amma ka yanke ka yi wata hudu ka ce kana musu waya ai ba ita ce kawai buƙatar miji mata daga mijinta ba saboda wannan ba zai isa ba kamata ya wata hudu ka dawo gida
to sai wannan shi kuma yake malam tambayar sa ita ce shin ya halatta liman yayi magana a cikin sallah idan yana kokwantan cikar sallah ya tambayi imamu shin sallah ta cika
a'a ba halatta imamu yayi liman yayi magana yana tsaka da sallah ya juyo ya ce sallah ta cika wannan ba halatta yayi ya su mamu su suke tare da shi kuma in har bata cika ba su za su yi masa tambihi yayin da ya zauna a raka'a ta uku maimakon ya tashi ya kai raka'a ta hudu sai ya zauna a ta uku ai za su yi masa tambihi za su yi subhanallahi saboda ka zai miƙe in kuma a kaddara sun ji haibarsa ko kuma su ma din rabka da dinne irinsa bayan an gama ya juyo ya ce kai sallar namu ta cika bayan ga ya sallama babu laifi don ya yi magana a lokacin da yayi sallama yana tsammanin sallah ta cika. Babu laifi. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi sallah raka'a biyu, sallah mai raka'a hudu, da sahabbai a bayansa ba su kula ba, ko sun kula amma dai suka ji haiba, ko kuma wataƙila tunda Annabi share ne a lokacin shari'a take sauka, ana caccanza wasu abubuwa, ba su yi zaton cewa an canza sallar ni ta koma kasaru, ta koma raka'a biyu. Da suka ga haibar manzo Allah suka ji kwarjinin suka kasa masa magana, sai wani ana cewa sa zul yadain, ya ce ya rasulullahi a qusiratis salat am nasit, sallah ta koma kasaru ne yanzu ta zaman gida ko ka manta ne? Annabi ya ce kullu zalika lam yakun, ba daya. Ni dai a tunanina ba manta ne, kuma na san ba a mai da sallah kasar ba. Ya tambayi sahabbansa hakan yadda ya faɗa a sadaqa zul yadain, suka ce na'am, gaskiya haka ne, raka'a biyu kai. Annabi ya tashi, kaga anan a cikin sallar ne, tunda yanzu ba sallah ba ta cika ba, amma kuma gashi an yi wani wata tattaunawa. To malamai suka ce wannan duk ba zai tasiri wajen bata sallah ba, tunda a lokacin an yi sallama da tsammanin sallah ta cika, sai aka yi magana da ta shafi maslaha ga gyaran sallah, to babu komai. Amma ba yana tsakiyar sallah ba, kawai waiwaye ce jama'a sallar mu ta cika kuwa, a wannan ba haka yake ba.
To sai wannan shi kuma yake cewa malam, ya matsayin karatun Qur'anin mutumin da mutane suke so su ji ya karanta, ko suke so su ji ya ja sallah saboda dadin muryarsa, zai iya kirrirawa saboda kadar ya ta shiga ciki, tunda tun kafin ya fara ya san cewa kowa so yake ji?
A'a, ba daidai ba da kirrirawa. Riya wannan daga shi ne ai, ba daga mutanen da suke sauraron sa bane. A lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta kofar gidan Abu Musa al-Ash'ari da daddare, ya ji shi yana karatun Qiyamul Layli, ya ji dadin karatun sa kashe gari da Abu Musa al-Ash'ari ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yake cewa laqad utita misbara min mazamir ali Daud, an baka dadin muryar da aka ba wa Daud alaihi salam. Sai ki ce Rasul, ai da na san kana wajen da na ƙara kyautata karatun gare ka, la habbartuhu laka tahbiran, da na kyautata maka karatun. Kaga ya ma ce zai kyautata wa Annabi karatun fiye da yadda yake, saboda ya ji Annabi yana gurin yana jin dadin karatun. Wannan ba za a ce Annabi abinnan Abu Musa al-Ash'ari ya yi niyyar yayriya ba, inda niyyar yayriya ne Annabi ce a to kuma ai zaka bata aikinka. Amma Annabi bai ga masa haka ba, ya faɗa a gaban sa cewa da ma ya san yana ji da ya ƙara kyautatawa. Saboda ka ita riya tana da alaka da niyyar kai mai karatun. In kana niyyar kawai don a ji daɗin karatunka, to wannan shi ne riya. Amma in kana karatu don a samu khushu'i, akwai mutanen da ake son yin sallah a bayan saboda ana samun khushu'i da muryar da Allah ya ba su mai daɗi, saboda shi Qur'ani ana so a karanta shi da niyya mai daɗi. Akwai wanda in kana bin shi sallah, da yadda zai tsawaita sallah ba za ka ji ba, saboda yadda ne nagmar sautin karatun Qur'ani gashi da kyau, da tajwidi, da fitar da haruffa yadda ya kamata, sannan ma'anoni kuma suna tafiya tare da sautin, inda ya kamata ya daga, inda ya kamata ya aje, saboda ba za ka taba jin dadewarka a tsaye a bayansa ba, saboda daɗin karatunsa. Na tunawa Sheikh Nasiruddin Albani cikin su daga cikin bayanansa yake cewa yana son ya je masallaci daga nesa daga inda yake, ba dan nisan masallacin, saboda muryar limamin abinda limamin tana ƙara masa khushu'i a sallah, tana ƙara masa nutsuwa a sallah. Saboda haka yana da kyau, amma in ka birkita muryar ka lalata ta, anan kuma abinda mutane suke samu na khushu'i yayin da kake sallar ka bata musu shi. Shi yasa ake so a samu limami mai karatu wanda zai ja hankali sosai, sai dai idan ya zanto an rasa, to da babu gara ba daɗi.
To sai shi kuma ne ke cewa malam, da Allah malam, wace hujja ce za a iya ba wa mutumin da yake ajiye Alkur'ani a ƙasa yana karantawa cewar babu kyau a ajiye Qur'anin a ƙasa, domin idan aka yi wasu magana sukan ce ai babu wata hujja da ta hana yin hakan?
To ƙasa suna ta tara, akwai gurin da ƙasa ne bai kamata a aje Qur'ani a gun ba, akwai kuma ƙasan da idan ka aje shi a ƙasa babu wani abu na rashin girmamawa. Alkur'ani ana son da ya aje shi gurin da yake akwai girmamawa a gurin. Allah ya ce man yu'azzim sha'irallah fa innaha min taqwal qulub, man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Ana son duk wani abu da yake na ibada ne, sha'irullahi ne, kamar alkur'ani ana son girmama shi. Shi yasa Allah ya ce man yu'azzim sha'irallah, wanda duk zai girmama abubuwan bauta na Allah, fa inna min taqwal qulub, to wannan girmamawar yana daga cikin takawar zuciya. Wato takawar da take cikin zuciya ita take sawa ka girmama abin da Allah yake ya nuna yana da girma, kamar hurumatillah, to wanda ya girmama hurumatillah, abubuwa masu alfarma a gurin Allah, fa huwa khairul lahu inda rabbih, to wannan shine yafi masa alkhairi wajen ubangijinsa. Haka duk wannan yana daga cikin ta'zimu hurumatillah, tahzimu sha'irillah. Ka dau mushafi ka aje shi inda yake da inda ya dace. So wata kasan watakila kasa guri ne wanda yake dardumar kace ka shimfida da kake sajjada kake sallah, sai ka dora akan dardumar ka, ba cewa ka dora shi inda bai dace ba, dan daman ita shimfidan wannan kayi ta musamman ce ta yin sallah da sujjada a gurin, sai ka aje ta akan dardumar, wannan ba cewa laifi ne. Amma gurin da ake tattaka wannan ya wuce, wannan ya taka, ya wuce, wannan ya taka, ya zama kamar hanya, sai ka aje Qur'ani a gurin, zaka ji wani abu haka a ranka cewa wannan ba. Ina tunawa wani malaminmu Sheikh Dr. Umar, Sheikh Umar ibn Abdullah Shankiti, Abdullah ibn Umar Shankiti, yake koyar da mu Al-Qur'ani. Aswaki wannan muka yi alama da shi, kana aswaki sai ka sa alama tsakanin shafi da shafi, fada yake mana, saboda yana ga aswaki wani abu ne da kake tsaftace bakinka da shi, kuma ka sa shi a cikin kai alama da shi, saboda kada ya gani zai taka mana tsawa, sai ya gaya mana cewa Allah ya ce wa man yu'azzim sha'irallah fa innaha min taqwal qulub.
Sai sakon da yazo daga Yes Muhammad yake cewa mallan ya halatta mutum ya gina rijiya ko masallaci guda daya da nufin Allah ya kai ladan ga mahaifansa da wansa da kuma kaninsa wanda suka mutu, ko kuwa sai dai ya gina kowa nasa daban?
Ba sharadi bane shi wakafi, ana yin sa ga mutum daya, ana yin sa ga mutane, suka ka iya yin wakafi ga iyayenka su biyu, yayi wakafi daya ne amma gare su su biyu ba laifi, ana iya yin kuma kowa da nashi, ba sharadi bane, kowa ya danganta da niyyar da kai. Amma dukiya ce kace ga wannan ka ba mutum ɗaya ko ka ba su da yawa su raba, duk babu bambanci da hakan.
To sai wannan shi kuma yake ta mallan mutum ne mahaifinsa ya mutu kuma ya kasance kafin rasuwarsa yana zuwa wajen boka, shi mallan ya batun gado tsakaninsa da wannan mahaifin nasa kasancewar kamar ya fita daga musulunci, domin an hana musulmi cewa baya cin gadon kafiri.
Akwai bambanci tsakanin mutum ya yi ridda ya bar musulunci da kuma tsakani ya aikata wani aiki na kafirci. Akwai mutumin da zai yi ridda ya koma kafiri, yana musulmi kawai ya ce shi ya bar musulmi, yanzu ya koma wani addini daban yake, kaga wannan sunansa ridda, fita daga musulunci ne, ko kuma tun farko ma bai ma musulunta ba, wannan kafiri sunan shi. Akwai kuma wanda yake cikin musulunci, yana kalmar shahada, yana zuwa masallaci, in azumi ya zo na Ramadana da shi ake yi, wataƙila ma ya je hajji, wannan ba sai ya yi wani aiki na kafirci, to wannan baka cewa ya yi ridda kai tsaye, shi aikata kafirci ba shi ne kafirci ya faɗa akan mutum ba. Za ka iya aikata kafirci kuma ya zanto kana nan a musuluncinka, illa iyaka a bincika a ga menene yasa ka yi wannan, kuma a yi maka bayani don a tsayar maka da hujja, shine abin da suke cewa intifa'u abin nan bayanul mahajja wa intifa'ul hujja, iqamatul hujja wa intifa'ul mawani', a tsayar maka da hujja, sannan kuma a kore dukkan wasu abubuwa wanda su suka hana ka fahimci abin da farko, shine a kore maka kowace shubha. Akwai wanda zai aikata aikin da kafirci ne tsalla, amma ba za ka ce masa kafiri ba saboda kawai wannan aiki da ya yi. Hadisin da yake cikin Sahih Bukhari na mutumin da yake cewa idan ya mutu ya tara ‘ya’yansa, ya yi laifuffuka, ya saɓa Allah da yawa, ya tara ‘ya’yansa, ya ce in ya mutu su ƙona shi, to kansa kuma su sheƙe ta a cikin iska ta bi ruwa ta bi sararin samaniya, saboda Ubangiji in ya kama shi ya iya kada shi ya kama shi, to zai masa azabar da ba wanda ya taɓa yi wa irinta. Da ya mutu ‘ya’yansa suka zartar da wasiyarsa, aka ƙona shi, aka sheƙa abin nan, to kasa ta bi iska. Allah subhanahu wataala ya umarci duk inda tokar take ta dawo ta haɗe, Allah ya tashe shi ya ce ma hamalaka ala hadha, me ya kai ka ga yin haka, me ya kai ka ga yin haka? Ya ce khashiyatuka ya rab, tsoronka nake ji. Ya yadda da Allah, ya yadda da azabar Allah, ya yadda da kamun Allah. Amma ko bai fahimci cewa kudurar Allah bata da iyaka ba. Yana ganin akwai abin da zai yi ya gujewa Allah. Ya kubuce wa Ubangiji, ya kubuce wa kamansa. Yana ganin aka yi haka to Allah ba zai iya hada shi ba. Kaga wannan kafirci ne mutum ya ji cewa Allah subhanahu wataala akwai abin da ba zai iya ba. Amma duk wannan bai tsa an ce da shi kafiri ba. Allah ya ce to na gafarta maka. To shi yasa malamai suke cewa da ba kawai dan mutum ya aikata kafirci ba shike ya zama kafiri. Sai lokacin da aka yi masa aka tsayar masa da hujja. Abin da kake yi kafirci ne. Kaji. In yana da wasu shubuhohi to naji ai an ce kaza, ai an ce kaza. Duk ya kawo su ai masa bayani cewa wannan abu duk da kake ji ba haka bane. Ya gama gamsuwa sai kuma ya ce amma ni fa zan ci gaba ba zan daina ba. To a lokacin ne ake tsayar masa da hukuncin kafirci. Shi ma tsayar da hukuncin ridda ba wai wane da wane ne yake yin sa ba. Sai kawai mutum da ya ji cewa wani ya aikata kafirci kira shi ce na tsayar maka da hujja ka kafirta, ka yi ridda. A'a. Dole a kai shi gaban alƙali. A kafa masa hujjojin da aka yi duk a yi masa bayani sannan alƙali ya masa hukunci da riddarsa ko kuma ya gane ya dawo. Haka ka'idar take, amma ba wai ka'ida ce a hannun kowa da kowa bai karɓa ya ce shi ai ni na gama masa tsayar masa da hujja saboda bai da wata shubha na kafirta shi. A'a, shiga musulunci yana da sauki amma fita daga cikinsa yana da wahala. Za ka shiga musulunci da yaƙin to ba ka fita ba sai da yaƙini, sai da tabbaci cewa mutum ya fita. Saboda kada yana zuwa gumboka kawai bai isa ka ce ya yi ridda ba sai dai ka ce yana aikata kafirci. Abinda yake yi kafirci ne. Tsakaninsa kuma da Ubangiji Allah ya sani, wataƙila bai fahimci cewa abinda yake yi kubokancin ba ne. Wataƙila ya fahimta amma dai ba zai iya bari ba. Allah dai ya san meye yake ciki. To wannan shi zai hukunci. Amma ba kai ka yi hukunci cewa shi kenan ba za a ci gadonsa ba ko ba zai ci gadon wani ba.
Tuma Allah ya saka da alkhairi. Masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci. Sai dai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatawainrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatawai Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta madadin Shehu Malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, ana sai Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All right.